أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما نسند إليك
نسند سلامكم الله
أنصام أنه تقو
إيه هكا
إن شاء الله ما لن زامو تجابا
بسم الله
إن شاء الله تعالى abunda mun kadan tsaya akan shi wanda shine kamata na ƙarshen wannan darasin da ya gabata shine al-musannafati fi ilm al-hadith nafaran wa nazaman muke dan son a dan yi muna abun nan bayani mala akan
to al-musannafat ana nufin littattafai daga tasnifi ne kamar yadda ake cewa su al-mu'allafat an gane ko to fi ilmi mustalah al-hadith fi ilmi mustalah al-hadith kuma ilmi na mustalah al-hadith yana da kyau ka san littattafai cikin ilimi kuma yana da kyau ka san malaman da suka yi ilimi muhimmanci musamman wanda suka shahara koko ka karance su a kowane zamani saboda ka fahimci ilimi abu ne mai girma mai fa'i
na'am
to zamu dan tabo wadansu daga cikin su wanda za su taimaka ma dalibi akwai wadanda an yi su nasran ma'ana ba waƙe bane nazman kuma wadanda waƙe ne qadiman wa hadisan akwai wadanda an yi su a wannan zamani malaman da kinan busu jima da wucewa ba koko wasu na da rai ko sun rasu wa abin nan to in muka diba akwai al-muhaddith al-fasil baina wa tu ar-rawi wal wa'i na imam ar-rama hurmuzi rama hurmuzi eh to kaga abin nan sannan kuma akwai ma la yas'u al-muhaddith jahlahu shine littafi na imam wato ash-shahra zuri ash-shahra zuri shi ma yana da littafi kinan a cikin wannan ilimi wani malami ne sannan kuma in muka duba akwai wato at-taqrib na imam an-nawawi wanda malamin hadisi ne sananne sannan kuma idan muka duba akwai tadribur rawi na imam as-suyuti wanda sharhi ne na shi wato littafi at-taqrib na imam an-nawawi to cikin wannan fanni kuma idan muka duba har yanzu akwai fathul mughis na alfiya ce ita ko wannan nazman ne na imam wato as-sakhawi babban malamin hadisi ne shi ma sannan kuma idan muka duba akwai wato alfiyatul iraqi an gane ko at-tazkira wa at-tabsira ta wadda aka sani da alfiya ta al-iraqi wadda baiti dubu ne kinan cikin ilimin mustalah al-hadith
dubu
ya anci littafi alfiya daga alfu ne ai dubu kinan akwai alfiya ta imam as-suyuti fi ilm al-hadith wadda al-sheikh in ban manta ba ahmad shakir yayi tahqiqin ta kuma da sharhin wadansu abubuwa sharhin yana da kyau sosai sannan idan muka duba akwai alfiya an gane ko har yanzu cikin ilm al-hadith an gane ko ta wato abin nan abdullahi gondu kanin sheikh usman bin fodio abdullahi bin fodio yana da alfiya cikin ilm al-hadith wanda babban malamin hadisin nan na duniya Sheikh Dr. Sani Umar Rijal Limu ina ganin ina jin yana karantar da littafin ina fata an fahimce ni dan haka dai wadanga akwai alfiyoyi da dama wadanda dalibin ilimi zai iya karatu su sannan kuma akwai qawaidut tahdis na Al-Qasimi Jamaluddin Al-Qasimi mai mahasin at-ta'wil al-Yamani sannan idan muka duba har yanzu akwai al-Ba'ith al-Hasis na Ibn Kathir an gane ko kuma akwai muqaddima ta Ibn Sallah al-Jumahi an gane ko sannan ibnu usaymin yana da littafi ma shi mu'asir ne wanda yake mustalah al-hadith wanda littafi ne in mai farko zai iya fara da shi akwai manzumatul bayquniya ta imam al-bayquni wanda dalibi zai iya karatu da ita sannan kuma akwai nukhbatul fikr ta ibnu hajar al-asqalani wanda littafi ne wanda ya samu sharhuhi daban-daban ibnu hajar da kansa yayi sharhin littafin sannan in muka duba ibnu usaymin shi ma yayi sharhin nukhbatul fikr sannan kuma idan muka diba akwai sharhi na Salih Al-Usaymi sannan kuma akwai Muhammad Ba Jabir shi ma yayi sharhi na Nukhbatul Al-Fikr sannan kuma Abdul Muhsin Al-Abbad babban malamin hadisin na duniya na Saudiya wanda ke katabantarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sharha ta Nukhbatul Fikr sannan Abdul Karim Al-Khudair shi ma malami ne yana da kula da tsarin hadisi ina ganin in ban manta ba akwai ma sharhin sunan Bukhari ban sani ba ko ya kare ko bai kammala ba ko ya cire wasu abwab ne shi ma yayi sharhin na Nukhbat al-Fikr to wannan kadan ne daga cikin littattafan da na kawo malamai suna da littattafai daban-daban wanda kuma za a ce me yasa Ibn Hajar ya sharhi littafin sa wasu za su zo su yi sharhin shi kun bayan mutuwar sa kuma ko a wannan zamanin wani zai iya yin wannan bayani saboda tana yiwa akwai mas'alolin da ana so a ƙara maka sharha su da larabcin zamani ko kuma da wasu abubuwa waɗanda shi Ibn Hajar bai kawo su ba sai a ƙara yi ma mutum bayanin su saboda kasan wani na son sai ya yi na kadin malamai to inda muka duba dai akwai littattafai da dama da malamai suka yi akwai al-kifaya na al-khatib al-baghdadi da sauransu wanda bincike ne wanda in Allah ya ba mu iko ma ya kamata a ce mafi yawancin ilmumukan musulunci an yi bincike kan littattafan su a fadi kuma manhajin su da waɗanda suka yi su ko da takaitaccen tarihin su ko lokacin da aka haife su da lokacin da suka mutu ko dai lokacin da suka mutu abu ne mai kyau idan ɗalibin ilimi zai bincike kan wannan yana da kyau usulul tafsir kai malaman da suka yi littattafai akai littattafan tafsiri daban-daban da manhajin su usulul hadith da shi littattafan hadisi da usulul fiqh da littattafan fiqh an gane da littattafan lugha an-nahw was-sarf wal-balagha an gane ko da kuma fiqhul lugha ko ilmul lugha an gane ko da ilmul balagha ka salli ta tafansu da dama da malaman da suka yi musu aiki wanda kuma abu ne wanda yake yana da kyau sosai eh Allah ya taimake mu
mana Allah ya saka da dai kenan kaga ya rige da daliban ilimi kenan su ta yi
su yi bincike kuma ayi hattara wajen wadannan mustalahat kin akwai muqarana tana yiwa mutaqaddimin suna kiran hadisi kaza kaza almutaakhirin suna kiran sa kaza kina akwai ikhtilaf wajen mustalah kaka ja an faduni mustalah an fassara ba da abin da ka sani ba yana yiwa wasu malamai sun tafi akan haka wasu malamai sun tafi akan haka dirasa ta muqarana tsakanin waɗannan littattafai abu ne wanda yake mai kyau
eh gaskiya kuma shine ilimi wanda ka tsaya bakin abu guda ka tsaya ka kai akan shi to baka cika ma cikakken dalibi
to da ai ka sa abin ne wanda yake na bukata dai Allah ne ya taimake mu zaki Allah ya taimake mu
Allah ya saka da alheri. Amin. Sai mu shiga cikin maudu'in mu na biyu, tunda wanga dama cikamakin wancan na da ya rage mu haka. Saboda wayi a don ta ya.
Na'am haka.
Muka abun gashi muka dan abun nan. Kenan yanzu maudu'in mu na biyu shine dirasatul maudu'iyya lil ahadisin nabawi.
Na'am.
Wanga shine maudu'in mu na biyu
wanda
za mu tattauna akan shi.
Aiwa.
Eh abu na farko ta'riful hadis.
To hadisi dai mun sha ta'rifin sa ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw jama'a malaman usul al-fiqh abinda aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fada magana wanda ya fada ko ya aikata ko kuma ya tabbatas ga ana yi bai hana ba ko kuma ji labarin ana yi bai hana ba ina fata an fahimci ni to wannan shi dai ne abin nan kuma wajen malaman hadisi suna karawa min sifatin خلقية أو خلقية da abin da aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam na sifar shi ta halitta wa yadda Allah halicce shi ko kuma dabi'ar sa wanda yake akan ta an gane ko kina wajen malaman hadisi yafi fadi saboda su malaman fiqh da usulul fiqh suna kallon hukumce hukumce ne su ko daga suna kallon hadda halittar sa da kuma dabi'o'in sa shi yasa su malaman hadisi komai wanda yake da alaka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su ruwaito shi ina fata an fahimci ni
kenan ta malaman hadisi sun yi fadada bisa eh
saboda ta'rifin sa su ko daga suna kallon hukumce hukumce ne shi yasa suka abin nan
suka tsaya bakin
wani yawwa
to Allah ya saka da alheri mallam
amin
tambaya ta biyu muhimmancin dirasa ta maudu'iyya lil hadisi
to ad-dirasa al-maudu'iyya tana da muhimmanci dirasa al-maudu'iyya kamar zaka doki abu ne a matsayin maudu'i yanzu misali idan zaka karanta wata aya tana buƙatar aya 5 ko 6 ko 7 ko 8 sannan a fahimci abin da take akan shi to idan da za a yi dirasa al-maudu'iyya ta hadisi ko ta tafsiri ko ta fiqh to za a fahimci abu da kyau amma idan za aka ce za a yi dirasa ba maudu'iyya ba to ba za a fahimci abu da kyau ba
gaskiya
ban sani ba ko mun fahimta yanzu misali a cikin alqur'ani dirasa al-maudu'iyya sai in ce yadda Allah halicci annabi adam idan ban dauki ayoyin gaba ɗaya ba cikin qur'ani sai in ce akwai kuskure ko ƙarya wal iyadu billah misali Allah ya ce ya halicci dan adam ko in ce ya halicci annabi adam an gane ko daga laka laka ko kuma sun abu ne wanda yake danye ko to wani wuri kuma sai ce a ya halicce shi daga busassar kasa mai kamar kasko inni khaliqun basharan min salsalin salsal daga salsala ne abun da yake kuka kamar karaurawa min hama kuma kasa ko tabo wanda yake mai wari wanda ya canza masnun wanda yake kuma masnun kamar wanda yake yana wari hama kuma wanda yake kasa ce mai kamar zafafa tana dan da zafi zafi an gane ko tunda masununo wanda yake ya dau lokaci ne daga sana ne abin da yake ya dauki lokaci mai tsawo an gane ko to wani lokaci kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce ya halicci annabi Adam daga kasa khalaqahu inna masala Isa inda Allah kama sali Adam khalaqahu min turab kasa to kaga kasa ba ita ce tabo ba tabo kuma ba shine kamar busassar kasa mai kamar kasko ba to kaga anan dole in muna so mu fahimta sai mu ce a'a daga kasa ce aka kwaba ta lokacin da aka kwaba ta ta koma kasa kwababba daga baya ta dan canza ta canza ta yi kamar wari daga baya ta bushe ta koma kamar kasko to kaga yanzu na kalli atwar ne haka dan Adam wani lokaci sai Allah ya ce ya halicci dan Adam da mani wani lokaci yace ya halicci dan Adam da jini wani lokaci yace ya halicci dan Adam da tsoka ah wani lokaci yace ya halicci dan Adam da ruwa duk da ruwan mani ake nufi to kaga ne akai hakan ka a'a ana nufin dan Adam kin abinda aka halicce shi da shi mani in an ce daga kasa dukkan mu daga kasa aka halicce mu daga asalin mu daga annabi Adam ne to yanzu kuma an ka ce mun koma mani babu matsala tunda bayan annabi Adam bayan Hawwa'u sai aka koma da mani banda annabi Adam da Hawwa'u da Isa an gane ko tunda shi daga kalima ne aka halicce shi an gane ko ita ko Hawwa'u daga hakar kari to sannan kuma daga mani sai aka koma jini daga jini aka koma tsoka sannan aka koma kasusuwa sannan aka halitta dan Adam idan zaka sa sun ka fahimci wannan sai ka koma cikin suratul nur afwan suratul mu'minun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin mu halicci asalin dan adam kinan annabi adam ake zance summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin nan an yi intiqali ba wancan insani kin ba wannan wani dan adam ne nutfatan fi qararin makin ya kuma nutfa ta mani summa khalaqnal nutfata alaqatan summa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa kasawna al'idama lahma wato summa ansha'nahu khalqan akhar kaga daga farko an kace summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin bayan an halicce shi daga kasa ko tabo aka maida shi nutfa digon mani summa khalaqana nutfata alaqatan sai mun ka halitta daga wannan abin nan digon jini ya koma daga mani ya koma jini summa khalaqana alaqata mudghatan muka halitta daga wannan gudajin jini tsoka fa khalaqana alaqata mudghatan ko an gane ko faka sauna al'izama lahma sai muka abinda muka mayar da shi kasusuwa daga baya kuma aka tufatar da su da nama kuma an sha'nahu khalqan akhar sannan muka mayar da shi halitta ta daban kenan kaga inda ba haka zaka karatu ba sai ka ce akwai kuskure a cikin waɗannan ayoyi ina fata an fahimci amma da zaka hada ayoyin da zaka fahimci cewa maudu'i guda ne ake magana kansa to haka hadisi da zaka karanta hadisi guda ka ce akan shi zaka yin hukunci to hukuncin ka zai zama to gurgu to shi yasa ake son dalibi ya maka hadisi karatu na maudu'i wanda ta shafi komi da komi hadisi na mawdu dirasal mawdu'iyya na farko shin ya inganta ko bai inganta ba shine in hanya guda bai inganta ba shin duk hanyoyin shi ya inganta ko bai inganta ba da'ifi ne ko da'iful isnad kaga in da'iful isnad ne kana bincika ta wata hanya ko ya inganta to daga nan kuma sai ka dibi hadisan da suke da alaka da shi wannan hadisin waɗanda suke da alaka da mawdu'in sa yanzu misali in sallah ce ba yadda za a yi fahimci sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na dauko tun daga kabbara har zuwa karshe sai in hada hadisan gaba daya in alwalla ce in hada na alwalla gaba daya in na yaki ne in hada na yaki gaba daya to nan da zan samu fikira cikakka shi yasa fassara hadisi shi kadai ko aya ta kadai yana iya saka samu gurguwar fahimta domin maudu'i ne kai ko ka fassara shi da abu guda kawai
gaskiya dole a samu gurgun ta cikin abinda kuma ba za a samu abinda ake bukata ba
yawa
wannan shi ne kenan muhimmanci na دراسة موضوع
نعم أشكال آية فخلقنا المضغة عظاما يو فخلقنا المضغة عظاما من هل تادق سوكا كسوسوا لما فهمت وانا نكرر إذا منتو أكوي كسكر تنكرر آية نعم آمين آمين
ما نشين أنواع الدراسة الموضوعية للأحاديث النبوية
تو إن أنك تشي أنواع الدراسة زامو إكرك ساسو كسو دبان دبان يا ذا أكراتون حديثي دراسة موضوعية نفرقو شي حديثي إذن كزو كنشي idan yazo da wata ma'ana kakka gushe kanta sai ka fadi duk abin da yake da alaka da ita misali hadisi ne kazo kanshi yana yiwuwa hadisin an shafe hukuncin sa idan baka fadi an shafe hukuncin sa ba ka bar waɗanda kake karantarwa cikin matsala amma in ka nuna an shafe hukuncin sa kaga kai masa dirasa mawdu'iyya ba sai bi akwai an fahimci ne sanadin sa in ya inganta ka nuna ya inganta ga abin da malamai suka tabbatar in bai inganta ba ka nuna bai inganta ba dan ka aje gobe a ce hadisi ne dirasa ce mawdu'iyya to sannan akwai wata dirasa da ake yi mawdu'iyya wanda take kamar tana da alaka da wani ilimi yanzu misali wani yayi al-jami' lil ahadith al-aqida ya tattaro hadisan da suke da alaka da aqida kenan kaga nan karatun hadisi ne amma yana da alaka da aqida amma sai an tabbatar da sun inganta ko kuma misali dirasa ta aqida ko dirasa ta ibada yanzu mun kawo sallah Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai dalibin sa yayi sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga nan alwallati ake karatu ta fuskar hadisi ko sallah ta fuskar hadisi inda ibadodi ne koko aure misali hukumce hukumcen aure sai aka tattaro hadisai ina fata an fahimta ta da abin da ya kama da haka ko kuma janibi na al-akhlaq tabi'oi hadisan da suke da alaka da jarumta hadisan da suke da alaka da gaskiya hadisan da suke da alaka da tabi'oi na gari ga sunan masu yawa al-jami' al-ahadith kaza al-jami' al-ahadith al-shaja'a al-had al-jami' al-ahadith al-akl an-nabi sallallahu alaihi wasallam li shurb an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi libas an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil azkar an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-azkar kamar yadda imam an-nawawi yayi da kuma hisn al-muslim da muka sani da al-kalim at-tayyib na shaykh al-islam ibn taymiya ka dai tattaro mawdu'i guda sai ka tattaro hadisan da suke da alaka da shi an gane ko to ga wannan dirasa ce mawdu'iyya ko kuma tahta al-abwab yanzu kaga ina son ka fahimci hadisi da dama wanda suke magana kan wani abu wani hadisi guda sai baka wahala amma da zaka fahimci cewa a yanzu in na dauko sahihul bukhari in hadisin aqida ne ai yayi babi na aqida sai in bincika yayi babi na wahayi sai in bincika cikin wahayi yayi babi na al-maghazi wajen yaki sai in tattaro hadisan yaki to haka zan bi cikin kowanne littafi inda kawo dan su hadisai sai in yi su in bambanta su idan fiqhu da sai in diba cikin as-sunan babul wudu kowanne a cikin sunan akwai babul wudu akwai babu kaza can zan tattaro hadisan da suke da alaka da wannan mawdu'i to kaga haka zai saukaka maka tattaro hadisan da suke magana akan wani abu ina fata an fahimce ni wanda zai tattaro maka hadisi 100 ko 200 akan wata mas'ala ina fata ana fahimta ta yawa ko kuma hadisin da yake bayani kan falalar wani abu ko falalar wani sahabi ina fata an fahimce ni kaga zaka same shi Sheikh Nasiruddin Albani in ban manta ba yayi ahadiya shi da ne ya bincike akan ahadithus sham fadlus sham hadisan da suke nuna cewa sham tana da daraja ingantattu ya fitar da su Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti ya fitar da wato ahadith fi fadli sayyidina Muawiya wannan suke da alakar sayyidina Muawiya to haka ne malami zai iya dauka wani mawdu'i ya tattaro hadisan da suke magana akan su dan a fahimci qadiyyar da kyau in ba haka ba wani lokaci sai a fahimce ta a gurgurce wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan
na'am wa iyyakum
malam muna tambaya game da menene fawaid na dirasatul mawdu'iyya fil hadisin nabawi
to dirasa ta fa'idodi suna da yawa na farko zai sa fahimta za ta yi kyau domin rashin karatun hadisai da fahimta mai kyau zai iya kai ka kai aiki wanda bai da kyau musamman mutumin da yanzu bai san ka'idodin shari'a ba kaga nasoshin da muke mu'amala da su suna da wato sigogi daban-daban da ake aiki da su akwai nassi wato min haythu thubut wad dilala shi nassi ana karatun shi ne ta fuska guda biyu as-thubut ya tabbata ko bai tabbata ba ad-dilala shin abinda ake son a kafa hujja da shi a nassin akwai shi ko babu to za a samu nassi sabitun sannan kuma sabitud dilala ko zahirus subut zahirud dilala ya tabbata kuma dilalar shi ta fito a fili tabbatar ta ce yanzu misali qati'us subut qati'ud dilala yanzu idan muka duba alqur'ani yake cewa wa aqimus salata a tsaye da sallah wanda aya tabbata ta bamu shakka dan mutawatira ce kuma kowa san sallah ake nufi kaga nan an yi umurni ne da ai sallah kaga wannan bai bukata nassin ya tabbata kuma ma'anar ta tabbata to yanzu a cikin alqur'ani za a iya samun zahiru as-subut amma dhanniyu dilala ya tabbata amma dilalar shi tana da matsala yanzu misali da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru matan da aka saka za su yi abin nan zauna idda su yi jini uku ko haila uku kalma ta alquru tana nufin tsarki a larabci kuma wani lokaci tana nufin haila ko mu ce tsarkukuka da hailoli tunda jam'i ta zo ka wani ce an yi kuskure anan to amma cikin su wanne ne zamu dauka kaga dole nan vanniyu dilala ne dole guda zamu dauka wadansu malamai suka ce ana iya aljam'u bainahuma ko da jam'u an kai dai dole sai an san ma'ana tana daukan ma'ana guda biyu ina fata an fahimce ni to sannan kuma ana iya samun nassi an gane ko wato vanniyu thubut vanniyu dilala hadisin da ana zaton ba a tabbatar da ya tabbata ba kuma ba a nashi ba ta tabbata ba yanzu a samu hadisi hasanul ligairihi hasanul ligairihi akwai sabani wadansu malamai su ce a'a su wajen su ya inganta wasu su ce a'a ko an tattara an yi shi bai inganta ba to kuma sai zaman to kalmar da a cikin shi tana daukan ma'ana biyu ko uku ko hudu kaga wajen tabbata shi bai tabbata 100% ba wanda zamu zo bayani kan magana hadisan da ake sabani kan su a can cikin bayani muhadara ta gobe Allah ya kaimu da rai amin amin sannan kuma ko ku a samu hadisi wato zanniyu thubut qati'u dilala hasanul ligairihi ne ma'ana wasu malamai sun ce ya inganta saboda fuskokin sa daban-daban da yazo hanyoyi wasu kuma sun ce a bai inganta ba amma can wajen ma'ana kuma yana dauke da kalmar da ma'ana guda take dauka to kaga dole sai ka karanci irin wannan zaka iya fahimta yadda zaka fahimta hadisi kuma hadisin nan ka dubi sharhukan da malamai suka yi magabata sannan ka duba ka gani shin an shafe shi ko ba a shashe shi ba shin hukuncin shi na nan ko an takaita shi kaga duk waɗansu abubuwa da dalibai ilimi su ba su kawo su da sun dauki gundarin larabcin hadisin ba su tana yawa ko gundarin larabcin ba su fahimta ba balle su amfani da dilalar shi ta tabbata ko ba ta tabbata ba sannan shi hadisin nan an yi nasu din shi ko ba a yi ba an yi takayyidin shi ko ba a yi ba kawai zabura dai zai karanta wannan hadisi ya ce zai bada hukunci to kaga sai fatawoyi su yawa waɗanda ke kawo rudani a cikin al'umma Allah ya yi mana tsari wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin
wannan kenan shine fa'ida ta
dai daga cikin fa'idodi ba wayo ba guda ba eh fa'idodi yake bayarwa saboda duk maudu'i zai sauƙaƙa maka karatu yanzu misali na so in yi karatu kan wani abu idan na tattaro hadisan gaba ɗaya da suka yi magana kan shi ko ni kuma cikin babin da ya yi magana kan shi ni tattaro hadisi yanzu misali in ɗauko sahihul bukhari babu sala sahihul muslim babu sala sunan abi dawud babu sala sunan tirmidhi babu sala sunan kaza babu sala sunan kaza babu sala kap sai ka iske yanzu zan iya hada hadisi 500 a lokaci ɗaya wanda ke magana kan abu daya to in ban san irin yadda ake haka gaba sai abin ya bani wahala ban sani ba ko an fahimta yawa yana sauƙaƙa ma mutum bincike na ilimi sannan yanzu misali an ka ce hadisin da ke magana kan kaza wani ya rawaito shi wani ya rawaito shi duk sai ta in dibi sanadin sa tana yuwa ya inganta duka tana yuwa bai inganta duka ba tana yuwa tautu fuska ya inganta tautu fuska bai inganta ba zai sauƙaƙa maka bincike ina fata an fahimce kuma addirasal mawdu'iyya ba nan ta tsaya ba bayan aqida da ibada da akhlaq ana iya addirasal mawdu'iyya kan sahabi yanzu musnad na Imam Ahmad shi galibi bai yi shi akan tsarin fiqh ba bai yi shi akan tsarin aqida ba bai yi shi akan tsarin ibada ba yayi shi ne akan tsarin riwayoyin sahabi
kawai
riwaya ta Ibn Abbas sai ya jero su kenan yanzu ina iya koma cikin riwaya ta Ibn Abbas akwai mai alaka da tafsiri akwai mai alaka da abin nan fassara alqur'ani akwai mai alaka da sallah akwai mai alaka da aqida akwai mai alaka da kaza shi dai ya kalli wani sahabi kenan idan ina so in tattaro riwaya ta wani sahabi ina iya in tattaro su gaba daya ina yin ci riwayat ibnu abbas fi sahih al-bukhari riwayat abdullah ibn mas'ud fi sahih al-bukhari kaga wannan bincike ne zai fadada min damar da zan yi bincike in kuma kan mas'aloli na tunda su mas'aloli ana kallo ilimi ne ba kallon rawi ba sai a koma kan ahadisu kaza ahadisu al-aqida ahadisu sala ahadisu zaka ahadisu sawm ahadisu kaza kaga sai ka tattaro su wannan zai baka damar nan da nan kai bincike mai yawa idan kana da maraji da masadir kana da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake ka
eh cikin lokaci kadan sai ga Allah ya taimake
ka yawa ina fata an fahimce wallahu a'lam
Allah ya saka da
amin amin
wannan kaifiyya dirasatin mawdu'iyya
so kaifiyya ta dirasal mawdu'iyya abu ne mai muhimmanci ya ake yi ai hadisi karatu da mawdu'i mun fadi cewa kana iya kallon hadisan aqida kana iya kallon hadisan sallah kana iya kallon hadisan zaka kana iya kallon hadisan azumi kana iya kallon hadisan aikin haji kaga wannan dubbin ciki na kana iya dauka wata mas'ala daga cikin mas'aloli hadisan tafsiri ka dauka cikin sahih bukhari kai musu dirasa mawdu'iyya cikin sahih muslim sunan duk inda aka kawo fassara ta hadisi ta alqur'ani a cikin littafin hadisi sai kai dirasa su kaga wannan bincike ne mai yawa to amma yanzu idan muna son mu yi hadisi ad-dirasal mawdu'iyya muna buƙatar abubuwa zan dan bada misali daya akan abubuwan da akan su ne ake tafiya muka ce ilimi yana da in za a mawdu'i ana buƙatar tambayoyi guda shida na farko akwai man na biyu akwai ma na uku akwai aina na hudu akwai mata na biyar akwai kaifa na shida akwai limaza duk mawdu'in da za a yi a duniya in dai ana son ko magister ko doctora ko binciken yan sanda ko binciken jujoji ko bincike a jami'o'i ko bincike a wata mas'ala ko qadiyya ko wata mushkila ko a wani lamari gaba ɗaya akan waɗannan abubuwa yake tafiya ban sani ba kuma fahimta to shi man yana nufin wane ne yanzu in ana baka labari a BBC an kace maka shugaban kasa kaza ya tafi wuri kaza tun daga nan man ta fito sannan da aka ce masa shugaban kasa sifarsa ta fito to idan aka ce ya je kasa kaza kaga aina ta fito mata in an ce maka jiya ya je kaga mata ta fito sannan in ka ce kaifa ya yi tafi ta kasa ya tafi ta jirgin sama cikin mota limaza dan biyar tafi ya je ziyara irin ta abin da ake cewa ziyara aiki ko ya je neman lafiya ko ya gudu ne ko kaka to kaga duk labari yana dauke da wannan to duk binciken da ake yi mafi yawanci sai ka iske manta canye binciken ka ba ka sani ba
gaba dai
to yanzu misali nice zan yi bincike kan Abu Huraira sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam in ne bincike kan rayuwarsa da yadda ya rayu da yadda rutu hadisi ma bincike ya kare to sahabi nawa akwai ka gani in ka dauka cewa al-isaba fi tamyizis sahaba ibn hajar al-asqalani ya kawo sahabbai da dama to in ka dauki sahabi guda kai binciken rayuwarsa a cikin littattafan da suka kawo bayani kan sahabbai kaka
gaskiya
ibn al-asir yana da usul al-ghaba fi ma'rifati as-sahaba an gane ko nan ma man duk sahabin da kaga an kawo manta ake nufi da shi son akai ka san wane ne wane al-isti'ab na ibn abd al-bar man wane ne duk sahabin da anka kawo sai ka gani shi shine wani dan wani shin ya tabbata sahabi ko bai tabbata sahabi ba ƴaƴansa matansa jihadinsa haji nawa yayi fatawoyinsa daga nan bincike ya kare to kaga kenan ashe hedu bincike 1000 gare mu na sahabbai suna jiran mu ban sani ba ko an fahimta to idan muka ajiye wannan muna da tabi'ina wanda suka musulunci aiki muna da tabi'i tabi'ina a kowane karni na musulunci muna da malaman da suka yi aiki to kowanne ka dauki man malami 1000 nawa akai a zamani su wuce musamman manyan malamai nawa ake yi a duniya to kowanne daga cikin su kai dirasa kan rayuwarsa cikin muhaddisin akwai cikin mufassirin akwai cikin fuqaha'u akwai mutum guda in ka dauka sai shi canji lokacin ka ko ko malaman wani zamani ko malaman wani yanki ko malaman wani gari ko malaman wata aqida ingantatta ko wanda ba ingantatta ba ka nuna bannar da suka yi ma musulunci kaga daga nan dirasal mawdu'iyya za ta taimaka ma dalibi ta bude kwakwalwarsa yadda zai iya yin bincike mai yawa ina fatan an fahimci kuma kowane mawdu'i aka kama da ka azo dan nan guda shidda yanzu bincike ya kare yanzu ina fatan an fahimci Allah ya ce muke to yanzu idan muka zo man wane ne daga nan wadanda sun karwaito hadisi tunda wannan magana ne kan hadisi sai ka bi su haddathana wani an wani sai ka bi su in za a dirasal mawdu'iyya wani zaka shi wasu littafin hadisi ma suna kawo maka kowane rawi da inda ya rayu da kasancewa shi sika ko ba sika ba to kaga wani nan man ta shigo ciki wane ne shi tabi'ina ko tabi'i tabi'ina ne yayin rayu adali ne ko ba adali bane sai ka bi duk malaman da suka ruwaito wannan hadisi ta wannan fuska in ka kai duk kaga sun inganta kenan yanzu an samu mataki man ta farko to sai ka tai zuwa ga man ta gaba shine cewa shin su wane ne cikin hadisin da wane ne da wane ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci za a nuna maka a arabiyun balarabin kauyi to in ka tai cikin littafin hadisi sai ai maka sharha sai a ce maka a'a tana yiwa in an cimma sunan shi wane na dan wane daga wuri kaza fito ban sani ko ka fahimta kaga wannan dirasa ce mawdu'iyya ta sanin su wane ne abin suke cikin hadisin tunda wani lokaci za a kama tunda sunansa wani lokaci za a kashi da wata sifa a ce maka Abdullah to cikin su Abdullah ibn Umar ake nufi ko Abdullah ibn Mas'ud ko Abdullah ibn Zubair ko Abdullah ibn Umar ko Abdullah ibn Abbas ka gani wannan dole sai ka koma cikin sharha wani lokaci za a gane wanne daga cikin su ake nufi to kaga kakkata yi ka dauki wata magana
ne kayan ba haka ba inda Abdullahi din yawa gare
su to kaga dole idan zaka yi hadisi dirasal mawdu'iyya bayan ka san rijalul hadith to mutanen da aka yi magana su cikin hadisin ya kamata ka san su ko su wane ne to bayan wannan ka kare da man ka tai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama zaka gane cewa to in hadisin sani waye shi shine wanda Allah ya bada mai yayi bayanin yadda musulunci yake kenan bai dace ba a ce maka hadisi ya zo daga wajen shi ka ce baka yadda ba domin shine Allah ya turo yayi bayanin yadda addinin musulunci ya kamata ya kasance duk bayani zai zo bayan bayanin shi duk bayanin da ya saba bayanin shi ba bayani bane a musulunci amma to yanzu mun samu wannan sai mu tai zuwa ga ma sifofi waɗanda suka ruwaito hadisin nan da su muke farawa me sifofin su kaga ya kamata mu san sifofin su adili ne ko ba adili bane sifarsa don shi ne malaman hadisi suka damu da shi majhulun ne ko ghairu majhul dan an ce majhul an san shi a cikin ilimin hadisi mutumin da ya ake raf'ul jahala akwai maganganu da dama idan mutum uku suka ruwaito riwaya gare ka baka san ba a jahilce ka ba ko sai sun kai mutum goma ko abin da ya kama da haka magana ce ta malaman hadisi to sifofin ka ana so a san su shi yasa zaka jin wani malami an kira shi al-bazzar yanci albazar an fahimce ni daga abin ne biz ko baz wani kyallaye saboda malami ne mai yawan sai da kyalle bazar ina fata an fahimce ni to kaga wannan yana daga cikin abin da zai sa amma in akwai wani wanda ba bazar kin ba shi yasa zaka ga malaman hadisi ana bambanta su wani sai ka ji an ce mishi al-araj gurgu duk da yake malamai sun ce in ba a gane shi da sifa in ba wannan ba to sai a ce mai al-araj in kuma ba haka ba ana ko sifar da ake gane shi to bai dace ba saboda wannan kamar kai yaga kamar tawaya ce zuwa gare shi ko al-a'ma makahu ina fata an fahimci ni to kaga wannan zai nuna maka kuma zai baka karatun cewa ashe malaman hadisi ba zaune suke ba kowanne daga cikin su suna da tashi sana'a akwai mai noma akwai dan kasuwa akwai kaza wanda ba shike nuna malamai su yi zaune ba in dai malami ba kamar karantarwa da yake yi albashin shi ba zai ishe shi ba to in yana yiwa ya kama sana'a sai ya kama sana'a ya kebe lokacin da zai ba mutane karatun addini ba kuma ya koma sana'a ita kadai ba a ya kebe lokacin Allah
yana araba hannu
tunda abin da ke kawo mu da matsaloli yanzu mutane suna neman taimako game da aikin addini kuma ba sa samu kashe sai su cika yaudara kaga sai su bata aikin suke sima addini sai su bata suna addini so sai su zingina ga wani wanda mutumin dan tana yawa shi addini bai sha mai kai ba tunda in yana da kishin addini ne yayin nuna maka to wani bari in taimaka maka kai kasuwanci duka wadannan abubuwa ku isu ba sai ku an fahimta to sifofin su zaka ga cikin littafin hadisi wani albazar alkaza 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 sifofin su daga ciki kana ina an ce maka ga yankin shi ad-dimashqi al-makki al-madani al-kufi al-basri al-misri al-ifriqi duka zaka ana fadin yankin shi ina fata an fahimce ni to kaga wannan sanin sifar rawi yana da muhimmanci sosai
kenan babu lahi kuma la danganta mutun da sana'a shi ko kuma a danganta shi zuwa ga garin shi
yawa
abinda aka gane
yawa to ai don a gane ka ne kuma in ba dan da kai yori waya hadisi ba ina ro mutane da kai
wallahi ya haka nan na
eh ina ro mutane da kai ai ba sai an san yankin ka ba dama yi mu addini hidima shike sa a bincike ka don a san ana karban magana ka kuma za a karba ba musamman ilimin hadisi shi dole sai a bincike shi qur'ani mutawatiri ne amma shi hadisi yana buƙatar dole sai a bincike in magana fiqh ta kuma ba dole bane za a karba adibi kaidodin shari'a amma shi hadisi ne dole sai an san ingantattu da sun karwaito shi ko adalle zamu ci shi aha to yanzu sai mu tai zuwa ga aina a ina aka karwaito wannan hadisi shi yasa shi imamul bukhari yake kula da aida da mata
imam bukhari
eh tunda ya ce sai ya samu al-mu'asara shine zamani guda kuka yi da mutum kidan yanzu kafin mu ka yarda hadisin wani yazo da na wani shi ba muslimi ya yarda al-mu'asara ita ce mata yanzu na ce na rawaito hadisi ga wani sai a tambaye da wace shekara ce tun da yanzu an ce wani nan sai da shekara 100 sannan ne zo duniya to ai kaga zancan a ce na yi riwaya gare shi ai bai kota su ba
gaskiya kai tun da ba koyi lokaci guda
ba koyi lokaci guda ba kuma ba da wallahi da na yi min wasiyyan nan ba
tunda gabanin mutuwa shi sai an ka shekara kusan nawa sannan ka zo
yawa to kaga abu ne mai muhimmanci
kare
to sannan aina a ina ne ita aina tana da alaka a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wannan hadisi a yakin tabuka ne a madina ne a makka ne kafin hijira ne bayan hijira ne dan saboda a san hadisin an shafe shi ko ba a shafe shi ba za a aiki da shi aina shi imam bukhari ya ce sai ya yashtaritul liqa sai sun haɗu to aina sun ka haɗu kaga a wajen su kenan dole abu ne wanda sai ya tabbatar da shi sun hadu gari kaza a aikin haji suka hadu ko a gari ko a makarantar sa ko a ina ne suka hadu shi sai ya bi diddigin wannan ina fata ana fahimta ta to kaga wannan yana daga cikin addirasa al-mawdu'iyya bayan mun samu wannan sai mu samu kaifa ta yaya ko kakani wani tsayuwa sun hadu da wani a jirgin ruwa a wancan lokaci babu jirgin sama balle mu ci jirgin sama ko sun hadu ta hanyar tafiya aikin haji wannan bayan wannan sai kaifiyya ta aljam'u ya zan hada hadisai zan duba cikin kowane littafi inda da nake sa tsammanin zan samu yanzu kaga in fiqhu na akwai malamai irin su Ibn Daqiq al-Aid sun yi ahadithul ahkam sun tattaro hadisan da suke dauke da kumce kumce misali in muka duba bulughul maram na Ibn Hajar al-Asqalani ya tattaro hadisan da suke da alaka da kumce kumce na fiqhu an gane ko idan muka duba misali koko littafan da suka hada littafai daban-daban kamar Jami'ul Usul wanda ya hado Sahihul Bukhari da Muslim da hadisan su da Sunan Sunan Abi Dawuda ya tattaro su kenan in kana son ka ga hadisan da suke cikin wadannan littafan kai sai in kana da wannan kana iya kuma ka gani ko akwai cikin su ko babu ina fata an fahimce ni to kaga yadda aka yi tsarin littafin yana da kyau ka san kan mene aka yi shi wannan littafin shin hadisan mene aka tattaro a cikin wannan littafi yanzu misali akwai hadisan da suke da alaka da tafsiri ko asar shi yasa yanzu akwai musu'atu tafsiri bil ma'thur wanda malamai doctor ustad doctor Musa Idi Tayyare ke shugabanta duk wani asar wanda suka cimma da wanda ban sani ba ko abin nan sun bincika tsakanin wanda inganta ko bai inganta ba dan littafin bai shigo hannu na ba amma dai insha Allah na bada sako a cikin littafin
insha Allah
an gane ko yana da tsada da san dai Allah da ya taimake mu na ba su a kawo littafin an gane ko to kaga littafi ne wanda yake mujalladi 24 nan ilimin hadisi ne amma mai alaka da mi da fassara alqur'ani asar kin da sun ka inganta da ba su inganta ba to kaga wannan kaifiyatu jam'ul asar kenan to kaga wannan kaifiya ce ta yadda za a hada mawdu'in da kuma abin da yake da alaka da mawdu'in na asar bayan wannan sai mu tayi ga abu wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske shine limaza dambi wannan yana daga cikin abin da ke sa da yawa daga cikin dalibai sai su abka cikin tashin hankali shine abin da ake kira limaza cikin qur'ani ana kiransa asbabun nuzul dalilin sabkar aya mun yi bayani kan wannan ko to shi ko hadisi don mi na aka fadi wannan hadisi mi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan hadisi shine ake kira asbabu wurudil hadith dalilan da suka sa hadisi ya gitto an gane wannan dake ko to in baka duba littafan hadisi da na sharh hadisi baka sanin dalilin da yasa akai hadisin kaga hukuncin da zaka basuwa gurguntaccen hukunci malamai suke cewa wanda malami a duniyar musulmi wanda aka sani dai wanda ya fara nabbaha malamai ga muhimmancin asbabu wurudul hadith tunda akwai su amma a maida hankali kansu ayi karatu kansu su kadai abu ne wanda yake wani lokaci hankali bai kawo shi akwai wani malami da ake kira Sirajuddin Al-Bulqini ya fara nabbaha malamai cewa ya kamata ayi bincike kan wannan ina fata ofince ni ma'ana yayi tambihi kuma ya nuna muhimmancin wannan abin ina fata ofince ni har suke cewa kamar ma ana ganin shi ya fara wato ta'lifi a cikin sa akwai wani littafin sa Mahasinul Istirah an gane ko wa tadmin kitab Ibn Sallah yana da tafsir da ake kira muqaddima sai ya hada su an gane ko ma'ana ya hada ta da ya kara da wani abu saman nashi to Imam Sakhawi da yake cikin malaman hadisi ne kuma da ilmul qira'at an gane ko wanda mun ka ce yayi alfiya cikin ilmu mustalah alhadith fathul mughith Imam Sakhawi da yazo bayani kan asbab na urud alhadith domin an ce wurud jitto wa hadisi daga warada yariduni walan ma warada ma a madyana ba a ce asbabun nuzul ba saboda ba a hankalta mu shi hadisi an ce an sabkar da shi ba shi nuzul an sabkalli aya ta sabka to amma da yake hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake fadarsa da umurnin Allah tunda ba umurni ake kawo ba a ce ka ce wani lokacin wato za a bashi ilhama ne to shi yasa malamai ba su ce asbabu nuzulil hadith sai suka ce asbabu wurudul hadith dalilin da yasa hadisi ya tisgo inji malaman zauri ko gitowa ko zuwansa ko dalilin fadarsa an gane ko to shi malamai Imam Sakhawi sai yake bada labarin cewa wannan ilimin akwai muallaf kusan guda fiye da 100 da akai kan wannan asbabu wurudul hadith
fiye da 100
to nawa mutun ya sani
ko guda
to amma malamai suka ce to duniyar musulmi muna da littafai aji da yan ce dari kaga wanda zai iya cewa ƙarya ne ko abin da kamar haka na farko shi fannin sa ne yana kula da ilimin hadisi na biyu waɗannan littafan ba dole bane su mu same su saboda daulolin musulunci an yaƙe su Andalus an yaƙi musulmi Baghdad Tatar sun zo sun yaƙi musulmi sun rusa daulolin musulunci Turkiyya an rusa daula ta musulmi wanda bata kai shekara 100 da faduwa 1923 zuwa 1924 nan Sokoto sun zo sun rusa duk kasashen musulmai an yaƙe su al'ada ce ta makiyi idan ya yaƙi kasar ka zai kwashe littafan ka sannan kuma zai kone saura to kenan kaga tana yiwuwa suna daga cikin littattafan da aka kona na biyu akwai littattafan da har yanzu ba a buga su ba suna nan rubuce in ka zo zaka iske cikin makhtutat dan ce makhtutat littafin da an buga shi a hannu amma yanzu a buga shi ba ta hanyar na'urori ko nan Niger muna da irsh abinda ake cewa irsh mai wurin da ke kula da su ko na turawa ko dan da ba na turawa ba musamman na abinga to yanzu wadannan littattafan saura suna hannun turawa yanzu idan muka diba littafin Imamul Mawardi Al-Hawi fi fiqh al-Shafi'iyya mujalladi 40 ne amma da aka yi neman cikakken shi a duniya rasa aka yi ko da aka je America sai ga littafin
America
su suka aje shi a museum kin nasu gidan abin nan aji kayan tarihi kuma su ba Saudiya shi suka hada sai da Saudiya ta ba su dala 100,000
sannan sun
ga $1,000,000 sannan suka bada shi aka je yanzu an yi tahqiqin sa a jami'atu ta Ummul Qura wanda Sheikh Ustaz Dr. Ibrahim Saudi Ibrahim Shuraim shi yake jagoranta wannan kasmi yanzu aka rarraba shi aka ba dalibai sannan aka yi tahqiqin sa salunci yayi yawa to kaga tana yiwa dan galita tafan da ya fada saura duk sun harkata irin wannan hanya
ta irin wannan hanya ba tun gabana a kullo da wannan
madalla to yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan sannan in ka diba cikin littafin Al-Fihras na Ibn Nadim ya kawo littafin duk in kana son ma ka samu tarihin littafin musulunci kuma cikin Fihras na shi zaka iya garin littafin da yayi bayani kan su da yake shi Ibn Nadim musulmi ne abinda muke ciyo ta samu zato amma yanzu a tarihin ilimin littafin musulunci gaba dai littafi wanda mustashriku suka rubuta ma shine mafi girma mustashrik almani Karl Brockelmann ake kiran sa dan kasa almani ne shekara 50 yana rubuta littafi guda yanzu ma sai da makamci lokaci kafin ma shi mutu shi yasa ake kiran sa shahidul adab al-arabi yanzu da yawan malamai ma suna kafa sai an koma cikin littafin a gare kaza saboda littafin sun sace su amma su da suke su suke ga hannun su suna yace maka littafi kaza na wani ina fata an fahimci ni Karl Brockelmann to sannan kuma akwai idan kana son ka san hadisi ko aya al-mu'jam al-mufahris lil ayat al-quran al-karim akwai al-mu'jam al-mufahris li alfaz al-hadith duka wadanda littafai da suke koya maka lafazi kaza na hadisi yana wuri kaza ko yana wuri kaza to kaga irin wannan cewa akwai mu'allaf guda 100 ba abin mamaki bane ina fata an fahimce ni to wannan yana da kyau dalibin ilimi ya san shi amma ga wasu daga cikin littafan da malamai suka kawo wadanda ma sun yi littafai akai kaga na farko akwai wani malami da ake kira wato abin nan Imam al-Ukbari Imam al-Ukbari ina fata an fahimce ni yayi littafi a cikin asbab al-urud al-hadith sannan kuma akwai Imam Abu Hamid an gane ko al-Asfahani shi ma yana da littafi a cikin ilm asbab urud al-hadith sannan kuma akwai wani malami da suke kira al-Husaini ad-Dimashqi an gane ko Ibn Hamza al-Husaini ad-Dimashqi shi ma yana da littafi a cikin asbab urud al-hadith ya sanya masa suna al-bayan wa at-ta'rif fi wato asbab urud al-hadith al-sharif littafi ne wanda yayi shi akan haka Imam Suyuti yana da littafi al-lam'u fi bayan al-asbab Imam Suyuti wanda shi littafin ma ina da shi a gida to kaga rashin sanin dalilin da yasa hadisi ya gito in ba ka koma cikin ka san da yadda ake karatun yadda ake gane dalilin da yasa hadisi yazo nabi in ka koma cikin littafai na sharhin hadisi galibi shi sama Imam Suyuti yace shi abin da yasa malamai basu cika rubutu kan shi ba kamar ai magana da yayi cewa saboda mafi yawanci abin da ke sa hadisi yazo cikin sharha malamai suna bayanin sa ina fata an fahimci to kaga wadannan littafai da suke bayanin yadda ake to shine nan limadha tana da muhimmanci ka san dalilin da yasa hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fade shi ka ji sharhukan da malamai suka yi kafin ka zo zuwa ga bayanin hukumce-hukumcen da ke cikin shi amma saboda rashin yi ma hadisi irin wannan karatun da ka'idodi na shari'a wannan hadisi an yi taqyidin shi ko ba a yi taqyidin shi ba mutlaq ne ko ba mutlaq ba tunda shi asbabu rudul hadith fa'idodin sa suna da yawa zai nuna maka wannan hadisi an yi taqyidin sa ko ko hukuncin shi bai tsaya akan wanda hadisin ya zo gare shi ba a'a ya shafi kowa da kowa ina fata an fahimci ni wani lokacin kuma dalilin da yasa hadisin ya zo misali ana buƙatar ka san shin hukuncin ya taƙaita akan shi mutumin da ya zo da mas'alar
ko a'a
ko ba haka ba sannan kuma daga ciki a'a ka fahimci ma'anar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake nufi daga ciki in akwai kalmomin da baka fahimce su ba malamai cikin sharha su baka bayanin su kuma su dauke maka iskal dan kakka so ka fahimci abin ba daidai ba to kaga duka waɗanga abubuwa rashin wani lokaci kaga dai ba mu da littattafai tunda kaga yanzu musamman makatib suna taimakawa idan malamai ba su da kuɗin sayan littattafai idan aka yi maktaba babba abinda larabawa suke yi kaga zai taimaka wannan maktaba kin idan ma baka da littafi zaka iya zuwa ka dauko wannan da wannan kai bincike kuma ayi tsaronta dan kan mutane su rinka fita da littattafai abu ne yana da kyau amma kaga su turawa mi suke yi sai su yi maktaba wanda kowa na iya zuwa yayi amfani da ita ta jama'a in kuma Allah ya baka halin sayan littattafai sai ka saya amma wannan ba mu kula da shi ba galibi amma dai alhamdulillah yanzu akwai wayewa duk jami'at yanzu zaka iske suna da makatib yanzu ka diba jami'a ta sayi tana da maktaba wadda la ba'sa biha dalibai suna zuwa suna abin nan in ka dibi duk jami'a da za a yi a duniya inda babba ce zaka iske akwai littattafai yanzu kaga a jami'a ta Madina akwai maktaba musamman in muka duba yanzu a Sudan da kun ka zauna akwai maktaba jami'a ta Afrika ko makatib za a ci
madarisu din ma'ahid din
akwai ko lycée ko makaranta ko ci ita kamata a ce akwai littattafan da zaka zo dalibi ka rinka yin karatu don ka fahimci al'amuran ko su ture ha amma inda ba jami'a ba yanzu Leopard Sédar Senghor dan kasar Senegal kinnan wanda ya zama shugaban kasa ya aje ya koma Faransa wanda dai shine daga cikin manya-manyan masana Faransanci a duniya a zamanin sa mutum 40 kasan su suna da kujera ta mutum 40 wanda su kadai ne suka fi kowa jin Faransanci a duniya ana kiran su les immortels wanda ba su mutuwa idan mutum guda ya mutu za a nemo wani mutum a duniya a saka a wurin to shi yana da babban maktaba yanzu a Faransa a Paris wa yake an faruwa da ita mutanen Faransa da yan mutu shikenan yanzu kun sun dauko gawa sun kama mutanen kasar Senegal sun kwashe amfani ban sai ko an fahimta to kuma ana samu yanzu akwai makatibo dan su wani wanda adda markaz sai ka iske yayi neman taimako an gina mishi maktaba kuma kwanakin nan ma ko in ce a shekaran nan da ta wuce ko shekara biyu a Maradi naji an yi bude maktaba ta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wadda kuma maktaba ce tana da girma kuma ana kawo littattafai a cikin ta to amma abin ba mu son ya tsaya anan
gaskiya
ina fatan an fice ni muna fatan abin kowace jiha kowace makaranta gurguro ta zama to tana da maktaba wadda za ta taimaka ma malamai tunda wadansu ba su da kuɗin da za su yi wadansu littattafai an gane ko to wannan abu ne mai muhimmanci to kaga rashin littattafan ya cuta muna
wallahi ya cuta sosai
an gane ko kuma malamai wadansu ba kowa ba ko ne malami adda hali ba balle sai wani littafi tunda yanzu kaga ina gaya maka yanzu kaga at-tafsir al-mawdu'i da nake gaya maka lilukhbatin min al-ulama jaka 150 yake
ne malami na da shi ka 150
to ko akwai su kasan dai mallan sai mallan yanzu jaka 150 in ya duba kusan kuɗin buhun shinkafa 10 na dan bin sanki ya za a yi shi kasu littafi lahiya kake ga ɗan noma shi da bukatar shi dauki ɗan noma in kuma mallan ya ga wata zawara wanda ya kamata abin nan ba sai a kai mata jaka 50 ba a bata jaka 100 ta kaya kawai abin nan wata zawara wadda ko kuma ma in ma budurwa ce wadda take mai sauki-sauki irin ta malamai ragon malam ga mai ga arha to kaga wannan matsala ce wadda yake ya kamata a ce mun dube ta
hakomi
da komi mallam to mi shi kai ko yanzu ba ana yin shi ba inda ka samu daidai da kai ba wadda ta gawurta ba wadda sai an kai miliyoyi iyan masu jiji da kansu su waɗannan daban suke ina fata an fice to kaga dirasal mawdu'iyya littattafan da muke bukata muna bukatan maktabobi idan aka samu maktaba mai girma za ta rage matsala ta binciken ilimi yadda ɗalibin ilimi zai zo ya bincike amma in babu waɗannan makatib sai zaman to malaman daga taimaka ma addini su kansu littattafan su galibi sai in an samu sarari na ko wani ya taimaka ya sai musu to kaga in ma ba ku yi maktaba ba ya kamata a ce malamai waɗanda ke tsaye suna da awa an san su da kokari ana tambayar su malam wani littafi ya kamata a siyo akwai wani abin nan cikin ƴan uwa shi inda ta maka zai tambayi malami bi kake wani littafin da kake so
ikon Allah
in ka faɗa ka sai siyo maka littafin ya kawo maka ya taimaka ma addini ta wannan fuska to kaga irin wannan tunanin ya kamata a ce muna da shi to
sadaqatul jariya
gare shi kuma ga al'umma to Allah dai ya ganar da mu dan haka asbabu wurudul hadis kinnan abu ne wanda yake mai muhimmanci ya kamata a ce an yi karatu kan shi an sallita tafai kan shi kuma ana bincike kuma ana bude makatib saboda ilimi ya dauki cikin al'umma eh Allah ya ci muke mu wallahi ta'ala a'lam
gaskiya ke wannan saboda babban abu ne wanda yake saboda ko ba ko in ba duke ta in ka bari baka san ina hannu ne hannu da cika amma in ka gina maktaba ka aje kaga ko bayan rayuwa
wallahi malam fili guda aka samu kare meter 800 ko meter 800 aka hidda meter 400 aka yi maktaba aka nemi taimako tunda akwai wanda suke taimakawa irin kasar Saudiya da kasashen Larabawa su bada taimakon littattafai aka dibi da tattafan da babu ko jama'a ma a masallaci aka nemi taimako gare su aka je aka siyo littattafan nan iyan ku ne za su yi karatu da jikokin ku kuma wannan maktaba kin ba dole ba sai an je an sayi fili ya kamata a ce hukuma ta taimaka ta bada fili tunda aiki ne za a yi ne wanda zai amfani al'umma sai ya rage muna nauyi kuma ya taimaka muna
kun baki hukuma ma an taimaka saboda an rage miki saboda idan babu aiki
ba ma wannan ba akar makallawo in babu ce karatu nagari nan na matsala take
matsala babba
sai fitina ta zo wannan fatawa ta zo wannan fatawa ta zo wannan fatawa amma in akwai damar da malamai masu ilimi na Allah kuma masu tsoron Allah waɗanda ba su da kwadai su tashi su yi bayani kuma ba su da tsoro su faɗi abin da Allah ya ce kaga sai ka iske da yawan fatawoyin nan sun bace waɗanda ba su da kyau kuma koda an yi to ba su da tasiri tunda an zo an faɗi abin da yake shine daidai ina fata an fahimce ni to wannan kuma duka abubuwa ne wanda sai zuwa gaba saboda wayewa al'umma abu ne wanda bai zuwa lokaci guda eh Allah ya kama mana kuma muna ganin ci gaba tun daga makarantu ne suna karuwa ga makatib ga kaza ga jami'a yanzu gashi nan muna kokarin samun jami'o'i yanzu a Niger ma jami'a ta musulunci sun fi guda 8 to kaga wannan duk ci gaba ne ana ta samun gane ilimin addini a karance shi a fahimce shi da kyau to kaga dalibai kuma suna fantsama wadansu su je a zaure ko soro su dauki karatu an gane ko wurare wani ma ya bar garin su yaje Sokoto ko yaje Kano wajen neman ilimi wajen Soro ko Zaria ko abin da ya kama da haka wasu je Mauritania wasu je Mali wannan kuma dama ce ta ilimi ya habaka to kaga abubuwa da su da kyau ga jami'o'in kasashen Larabawa suna dauka dalibai Saudiya tana dauka Kuwait tana dauka Morocco tana dauka Tunisia tana dauka Libya tana dauka Misr tana dauka an gane ko ga sunan dai kasashe daban-daban to kaga za su dauki dalibai irin su Malaysia wadanda ba kasashen Larabawa ba irin su Turkiya ina fata an fice ni kaga za a ga ilimi ya fa dadda cikin al'umma idan ilimi yayi yadu duk wasu kissoshi na ƙarya da wasu hadisai na ƙarya da wasu fassarori na ƙarya an gane ko da duk wani abu wanda bai dace da addini ba in ga ilimi sai kaga ba zai yi tasiri ba ko an zo da shi amma idan ya zama to kowa ko da an ce kowa yana da mai addini da yake so faɗa abin da ga dama amma idan shi ya faɗa an ka faɗi gaskiya masu hankali za su gane gaskiya amma an ka bar ruwaybidha kamar da zo ruwaybidha da dadun wanda ilimin shi bai taka kare kare ba yana bada fatawa sai ya halakar da ku kuma ya halakar da al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na sahihul bukhari cewa Allah ba zai karbe ilimi ba lokaci guda amma zai karbe ilimi tare da tafiyan malamai sai ya zaman to babu waɗansu mutane sai jahilai sai mutane su dauke su malamai sai su yi fatawa su halaka da kansu su bace kuma su batar da mutane su halaka jama'a to kaga idan ba ilimin akwai ba ku bar ganin cewa ilimi ya shafi addini kawai wallahi in babu ilimi na gari fatawoyin da za a bayar su rikitar kasashe ba su da wahala eh Allah ya kyauta
amin gashi ne yanzu kowa sai ga ya zama mufti malami
kware da gaskiya
kowa mufti fatawa haka ba doa
Allah ya kyauta
amin Allah ya sauke
amin amin
da yake lokaci ya tayi malai ya ikhtiyar al-mawdu
to ikhtiyar al-mawdu kaine za ka zaben mawdu'in da kake so misali kace ina son mawdu'i kan kaza to da ka samu mawdu'i daga nan ka samu hanyar da zaka zuwa kai binciken abinda zaka yi bincike kan shi yanzu misali idan nace yakin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi ko tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu da matansa ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tarbiyantar da yara ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mu'amala da dabbobi ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi jihadi ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a Makka ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a Madina ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da wani sahabi ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da kafirin Makka ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da kafirin Madina ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da munafikai ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da abin nan munafikai koko kafirran da suka zo baki kamar yanzu wafdin Najran kristoci da suka zo daga Yemen suka zo suka mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan dukkan su idan ka samu littafai da ka dauki mawdu'i sai ka je ka dibi babobin da suka yi magana kan su yanzu kana hada mawdu'i da iznin Allah in Allah ya taimake ka to kaga kana ake ikhtiyar al-mawdu' ya kamata kafin ka fara khutba ko muhadara ko wa'azi ko nasiha an gane ko koma menene in dai bayani ne to ka zabi mawdu'in ka san nasoshin da suka yi magana sannan ka dibi irin fahimta da istinbat din da zaka iya karawa da irin yadda za a hada shi da rayuwar mu ta yau da gobe sai mu amfana amma idan ya zama to abin haka ne yake kawai a hargitse kaga dole ne abubuwan su ta ba mu wahala Allah ya kama mu
amin Allah ya saka da alheri
amin amin
malan jam'ul maddatul hadis
na'am
hadisiya
na'am yadda ake jam'i ta madda ta hadisi kenan yanzu misali hadisi idan yazo idan ya inganta misali mun faɗi cewa zaka dibi babi babi Bukhari babin sallah Muslim babin sallah Sunan Abi Dawud babin sallah inna alwallani inna haka to in ka tattaro su kaga kai jam'u ta madda ta hadisi kaga nan sunan abincike na jami'a akwai abin da ake cewa jam'ul madda kafin a baka dama kai bincike kan binciken jami'a ko magister ko doctora kaga kafin su rubuta sai kai jam'ul madda ka tattaro mafi yawanci abubuwan da ke da muhimmanci kafin in an amince sai ka fada da bincike shi ake kira jam'ul madda to amma anan cikin hadisi misali idan ka zo ka tattara hadisi to idan ya inganta to sai ka duba akwai ƙari cikin wancan ko babu Sheikh Nasiruddin Al-Albani da wannan al'ada da wanda yake karatu littafin sa yana ganin wannan yanzu ka dauki ahkamul jara'iz nashi misali sai ka ce in hadisin ya inganta sai ce ma ziyada ta farko ta wane ta ziyada ta biyu ta wane ta ziyada ta uku ta wane ta in sun kai 10 duka sai ya kawo maka ziyada ta 1 da ta biyu da ta uku ta wane ya zo da ziyada kaza wane bai zo da ita ba saboda ya dubi hadisin daga lokacin da ya ga ya inganta to nan in ya karanta lafazi guda sai ya diba in babu ƙari can in akwai ƙari sai ya maka az-ziyadatul ula liwani in ya tayi gaba can akwai ƙari ga wani nan babu shi az-ziyadatu tsaniya liwani az-ziyadatu salisa kaga wannan zai taimaka maka cewa ka gane cewa in an fadi lafazin hadisi kakkace wannan lafazin babu shi dan tana yiwa kai riwaya guda ce ka sani abin da dalibai ilimi suka yi kai sai ka zo ka kawo hadisi da wata riwaya shi sai shi kawo da wata riwaya to tana yiwa riwaya ka riwayar da ya sani babu wannan ƙari sai ce babu wannan riwaya ko da aka zo a yi bincike sai aski a'a riwayar wani ce babu ziyada riwaya ta wani akwai ziyada suka ga irin waɗannan abubuwan jam'ul madda yana taimaka ma ɗalibi ilimi ya tsira daga irin wannan hayaniya in ka dibi risala da Sheikh Nasiruddin Albani ya cikin manasikul hajj za ka ganin ya kawo riwaya ta Jabir ya dauka amma za ka iske akwai waɗansu abubuwa waɗanda ba nan cikin riwaya suke ba sai ya kokari a kawo su to ba duk ɗalibin ilimi yake da kokarin irin wannan ba dan ya gane ilimi abu ne mai faɗi sai dai ya zabura abin da bai sani ba ya ce babu shi shi ko alhali karshen ta bai bai bincike ba to wannan jam'ul madda yana da muhimmanci ka zabi mawdu'i kuma ka tattaro hadisan da suke magana sai kaga yadda zaka rarraba su misali in kana son kai bayani ne kan misali sallah sai ka fara da hadisan da suke magana kan kabbara harama nawa ka samu sun inganta ko basu inganta ba ka tai zuwa ga ruku'i ka tai zuwa ga sujjada karatun fatiha haka zaka bi sai abin ya zo maka a jere in ba haka ba sai ka zo da abin a hargitse ina fata an fahimce ni wallahi ta'ala a'lam dan haka wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci na jam'ul madda daliban ilimi su fahimce shi
wallan dirasat at-tahlil li ahadith allati tajamma'at lada al-bahis
to yanzu in ka tattara hadisi yanzu ya zaka rarraba su ya zaka tahlilin su kaga da buƙatar sharha to yanzu idan muka dauki hadisi guda idan zamu yi tahlilin shi misali in ya shafi tarbiyya zamu iya kawo sharhu hukka da ka'idodin malaman tarbiyya da kuma irin abin da turawa suke son su kawo na tarbiyya mu gani ya dace da ce tarbiyyar mu ko bai dace ba da irin yadda zamu nuna cewa akwai shi cikin shari'ar mu in ma suna da shi kafin ba mu ce wani kafiri ya faɗa mu yi tahlilin lafuzzan musamman anan lafuzzan dai bayan daya sannan mu hada jumlolin sannan mu ga darussan da zamu iya dauka daga cikin wannan hadisin ina fata an fahimci ni to kaga wannan duk tahlili ne na wannan maddakin da ka tattaro ina fata an fahimce ni kuma ka dibi janibin da in ma janibi da dama kake so in akwai bayani akwai hadisin da yana dauke da masaloli na aqida yana dauke da masaloli na ibada yana dauke da masaloli na misali dabi'o'i kaga duka kana iya tattara su ka hada su a wannan wurin ban sani ba ko an fahimce ni to kaga wannan shine tahlili na hadisi wanda za a karatun hadisi a gane shi da kyau ba a zabura ba a dauki hadisi guda a ce da shi za a aiki karshen ta kuma zaka iske akwai matsalolin da za su biyo baya saboda zaka iske karshen ta hadisin bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ka'idodin hadisin ma an fadi an shafe shi kai baka san ma hadisin an daina aiki da shi ba ka zo ka dora mutane akan wani abu da dai abin da ya kama da haka dan haka daliban ilimi muna kira zuwa gare su su yi hattara da tunkara hadisi haka nan su ce za su bada fatawa kai tsaye Allah ya kyauta
amin malam بناء النظرية الشاملة نعم. التي ينظم عقدها جمع المعاني الصالحة
نعم واتو النظرية الشاملة كنا نكلو نقباتي التي ينظم عقدها وانا كمرزا أتعار كما أبن ساكيا وانا أكيد أرماوا معنا كنا ينظر إذن نتوكو حديثي إنا سو إني أي كدشي يا كما تإن كل حالا يندذا أي أي كدشي ينظر مثالي حديثان جهادي با منزال صلى الله عليه وسلم يا جهادي با تو أني سيتو ممي سمو بامو تامو جهادي misali sai wuce a'a akwai abubuwan da ake kallo bayan wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana makka yayi jihadi an yi yaki da suna makka kafin hijira me yasa saboda wannan lokacin babu damar da za a yi jihadi magoya bayan kadan babu ma masu kuɗin da suke taimakawa illa mutu yan kwarori babu dukiyar mutane ba su fahimci abin ba to kaga yanzu lokacin nan hijira ma aka yi sabai suka yi hijira ta farko a Habasha suka dawo da su daga cikin su suka koma aka hijira ta biyu hijira ta uku ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Madina sabai suka iske shi to kaga wanda ya dauki hadisan jihadi kawai bai dauki hadisan da suka yi bayanin zaman Makka ba sai ce ka ta kawai a ta yi jihadi amma ya manta da cewa jihadin nan yana da shimfida ina daula ta musulunci in an samu daula ta musulunci ina makaman da za a yaki turawa sun fi mu yanzu karfin makamai to yanzu ya zai mu yake su kaga a yakin da zamu iya yi shine yanzu da'awa irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'awa mu karantas ga internet nan ga TV nan ga komai to ta wannan hanyar zamu iya samun cin nasara sai mun ginu mun samu ilimi na boko mun samu ilimin kere-kere mun samu mun gane addinin mu dai ta kwana da kyau ba a bata mana akidar mu ba mun kai inda muna iya kan mu dukiya muke bu abukan mu kuɗi mun fara wadatuwa da su sannan mu ce mu yaƙe su amma kai da ko abincin ka sai sun taimaka maka kana eh yaƙi da su dan uwana Allah ya kyauta to da haka dai wannan shi dai ne annafuriyyar shamila cikin kowace mas'ala ko cikin hadisi ko cikin tafsiri ko cikin fiqh idan mutun yana yin wannan ko cikin ilimin adab ko ma cikin wani ilimi ne inda yana da annafuriyyar shamila zaka iske zai fahimci abin da kyau insha Allah ta'ala
guda ya rage muna abin gashi musannafati fi ahadith al-mawdu'i
suna da yawa yanzu mun fadi ibnu daqiq al-aid yana da hadisi na ayatul ahkam الشيخ ناصر الدين الألباني يرى صفة الصلاة النبي حديث صلى دالي بنسى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إسكيوني ما لبيزي تترى حديثا تربية وني تبت حديثا يدي رأيو تارد يالنس صلى الله عليه وسلم يدي قبات الدياكي دود ذاك إشغا قوتي كم بابي للتصفان حديثي كوكما للتافن ديا تترو حديثا نسكي مغناء كم بابي قدا إيه والله تعالى أعلم
الله يساك على الهيلي مالا
آمين آمين
مالا يا ذاك ما ayi magana akan qur'ani kuma yanzu an dawo bangaren hadisi sai a ce dai mallan kaman nan na an kai ta haffa
almajiran malamai muke mu dai muna taimaka ma ƴan uwa dai da abin da Allah ya ba mu ko ba haka
Allah ya saka da alheri
amin amin
Allah ya kara hasken ilimi kuma Allah ya kara mu rayuwa albarka
amin gare mu gaba daya
muna fatan mu kuma abunda malaya kan tar da mu Allah ya tabbatar da shi cikin zukatan mu kuma Allah ya azurta mu aiki da shi
amin amin
anan ya kamata mu tsaya kuma sai in Allah ya kai muna rai bi iznillahi ta'ala gobe kuma zamu zo da sabon ababuwa insha Allah muna fata Allah shi ƙara haskaka zuciyar malan ƙara tsaro muna yadda abunda ba yadda tsarbar da ya ba mu
amin gaba dai Allah ya ce mu ce mu nagode
malan insha Allah Allah ya hutar da gajiya
to amin 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 amin
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh